koyar da za su tanade shi dan al'umma kasar biliyan 1.4. Kamfanin AP ya ce jami'an lafiyar China sama da miliyan 1 ne suka karbi rigakafin na gwaji bayan da aka bada umarnin gaggawa na yin amfani da su, amma babu wata alama da ta nuna rigakafin na da wata mummunar illa. A kasar Korea ta Kudu, ƙarin adadin masu kamuwa da cutar ya sa jami'an kasar sanya sabbin matakan takaita fita a babban birnin Seoul da kewaye. Daga ranar Talata kuma za a rufe wuraren motsa jiki da wasu wuraren, kuma za a haramta taron jama'a da ya wuce mutum 49, haka kuma sai ta yanar gizo kadai za a gudanar da tarukan ibada.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaban kwamitin majalisar nakasassu na kasar Ghana, Yau Ofori Debra, ya yi kira ga hukumar zaben kasar da ta tabbatar an ba membobinta goyon baya da kuma kulawa a rumfar zabe a gobe. Wakilin murya Amurka a Ghana, Ridwan Abbas, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Mr. Debra ya ce tattaunawa da hukumar zabe a halin yanzu ya haifar da kyakkyawan sakamako, kuma sun gamsa ayinan da shirye-shirye da aka yi.
Since the beginning of the electoral process, the council together with Ghana Federation of Disability Organization has engaged the Electoral Commission on a number of occasions to ensure that persons with disability have the right environment to vote on the day of the election. And for that matter, the Electoral Commission has made a lot of preparations for effective participation of PWDs in the election. For example,
tunda aka soma shirye-shiryen zaben majalisar tare da hukumar hada kan na kasassun Ghana sun sadu da hukumar zabe sautari don tabbatar da cewa na kasassu sun samu yanayi da ya dace su jefa kuri'un su a ranar zabe. Akan haka, hukumar zaben ta gabatar da tarin shirye-shirye na yadda na kasassu za su shiga cikin shirin zaben kamar kowa. Alal misali, muna da mutane da yawa da na kasa iri-iri, duk kuma suna bukatar labari game da yadda za su bi tsarin zaben, amma ta masu yi musu bayani sun samu karin haske. Sai makafi waɗanda suna da hanyar yin zabe da kansu, kuma hukumar zabe tare da kungiyar makafi sun yi musu bayani akan yadda ake amfani da abin da suke kira catal panel. Mr. Debra ya yi kiran ɗiyan Ghana su kiyaye zub da jini a ranar zabe, kuma kada a musguna ma wani. Ya yi kira ga mutane masu na ƙasa su ɗau matakai yadda bayan kaɗa zaɓensu ba za su fada cikin wani hali zai sa su tsaka mai wuya ba.
We are appealing to all and sundry, all Ghanaians, to ensure that the elections pass on very successfully and without any form of violence. We believe that democracy is about making your choice. So everybody should be given the right of choice. Nobody should intimidate.
Muna roƙon kowa da kowa, duk ƴan Ghana, su tabbatar an gudanar da zaɓe cikin nasara ba tare da kowane irin tashin hankali ba. Mu yadda demokratiya dai duk maganar yin zaɓin ka ne, don shi a ba kowa ikon yin zaɓi. Kada wani ya musguna ma wani mai jefa ƙuri'a. Yadda a ƙarshe za mu samu shaidar zama lafiya a Ghana, kuma haɗin kan ƙasar zai ci gaba. Amma su mambobinmu, muna kira gare su duka da sun kada zaɓensu su koma gidajensu su yi la'akari yadda ba za su fada tsakan mai wuya ba da zaran wani abin ba zata ya taso. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla, a gaida Ridwan Abbas. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda dauke da labaran duniya kashi na biyu.
Wakilan Birtaniya da na tarayyar Turai, wato EU, da ke tattaunawa za su gana a Brussels a yau Lahadi a kokarinsu na ƙarshe na cimma yarjejeniyar cinikayya bayan ɓallewar Birtaniyar daga EU kafin ƙarewar wa'adin yarjejeniyar da suka cimma a baya ranar 31 ga watan nan na Disamba. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da shugabar kwamitin tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun yi magana ta waya a jiya Asabar, sun kuma umarci wakilansu da su koma teburin tattaunawa bayan da suka dakata a shekarun jiya Juma'a. A wata sanarwar haɗin gwiwa bayan tattaunawar da suka yi ta waya, Johnson da Von der Leyen sun ce babu yiwuwar wata yarjejeniya idan ba a warware takaddama game da wasu batutuwa uku masu sarƙaƙiya ba, wato shugabanci, kasuwancin kifi da sharaɗin gasar cinikayya. Wakilin EU a zaman shawarwarin ɓallewar Birtaniya daga tarayyar, Michael Barnier, ya ce tattaunawar da zai yi yau Lahadi da takwaran aikinsa David Frost za ta nuna ko za a iya cimma yarjejeniyar cinikayya ko a'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a muhimmiyar jihar Georgia da ke kudu maso gabashin Amurka a jiya Asabar don yakin neman zaɓe tare da 'yan takarar sanatoci biyu na jam'iyyar Republican da za su fafata da abokan adawarsu na jam'iyyar Democrat a zaben fidda gwanon da za a yi a watan Janairu, wanda zai tantance jam'iyyar da za ta zama da rinjaye a Majalisar Dattawan Kasar a farkon gwamnatin Joe Biden. Duk da cewa ba a sanar a hukumace ba, Biden tsohon mataimakin shugaban Amurka shine ya lashe zaben jihar Georgia da kasa da kuri'u 12,000 cikin miliyan 5 da aka kada. Amma kwamitin yakin neman zaben Trump ya ce ya shigar da kara a shekaran jiya Juma'a don neman a yi watsi da sakamakon zaben shugaban kasa na ranar 3 ga watan Nuwamba a jihar. Trump na jam'iyyar Republican ya kai ziyara Georgia a yayin da yake ci gaba da gwagwarmayar bayan zaɓe ta neman daƙile nasarar da Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a jihar da kuma wasu jihohin da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe da ma ƙalubalantar sakamakon zaben ƙasar baki ɗaya.
Karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da lalubo mafita dangane da matsalar tsaro da al'ummar Najeriya ke fuskanta. Zauren taron BOA da aka saba gudanarwa a ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Abuja, inda a wannan karin ya yi wa taron take da ƙalubalen tsaro a arewacin Najeriya. An kuma samu halartar iyaye mata da shugabannin al'umma da na ƙungiyoyi. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana.
Duk da ikirarin kokari da gwamnatoci a arewacin Najeriya ke cewa suna yi don kawo ƙarshen matsalar tsaro da ake fuskanta a yankin da suka hada da garkuwa da mutane da yaduwar makamai a hannun ɗaiɗaiku da yadda ake samarwa 'yan ta'adda bayanan sirri da kuma yadda ake halin ko in kula da matsalar tuntuna ƙarama da dai sauransu, su aka fi mai da hankali a kai a taron na wannan karon. Aliyu Shamaki, mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, ya bayyana cewa rashin ilimi da cin hanci da rashawa na taka rawa kan batun rashin tsaro a arewacin Najeriya.
Idan arewacin Najeriya yau ba ta da natijar ilimi, sai a magance a kafafen yada labaru in an ba da kasafin kuɗi na ilimi, wasu da suke kan manyan tebura su kwashi su saka su aljihunsu, kaje kaga an kinkishe yara a jami'o'i sai kwalin babu ilimi. Kaga ana tafiyar da rayuwa tsari da mulki da yadda yake na ilimi babu shi a cikin wannan. To an kawo barakar farko ta samun rashin tsaro a yanki. Abu na biyu shine cin hanci da rashawa. Yau ya dawo yana nema ya canza kundin mulkin tsarin tsaro da tsari irin na gidan soji da 'yan sanda. Ron ya dawo shi yake haifar da rashin tsaro. Dole ne gwamnati ta zamana ta toshe bakin cin hanci da rashawa a tsarin mulki. Idan an yi kasafin kuɗin akan me aka yi shi.
A nata bangaren 'yar gwagwarmaya da ake kira da Mama Laraba ta yi kira ga sauran mata a yankin arewa da su fito don neman mafita ga sha'anin na tsaro.
Mu jajirce mu yi hakuri da yunwa da iska da ruwa da za mu sha ko da zafin rana, wallahi mu fito mu nuna cewa mun yadda ana kashe mana ƴaƴaye da mazajen aure ba. Saboda haka yayin da duk muka yi wannan shahadar muka fito, mu nuna cewa mu ba kabilu bane ko kuma bambancin addini, mu tuna cewa babu wanda bai shafe shi ba. Mutan ke ƴar arewa ne, kin san cewa in bai shafe ya shafi ƴarki ko yanki ko wanki, aka kashe shi aka barki da ƴaƴake kuma ga ki mace faki da yanda zaki. Sannan kasuwancin nan da ake yanzu ba wai wani abu bane na a cinye kawai a ciki. Mace ba ta da lokacin da za ta yi adashi yanzu in dai ba adashin cikin ta da ƴaƴanta ba. An bar mu rayu suna nan fetal to ya za a ce wa'annan mutane su fi karfin mu saboda Allah. Ba zai wa a dinga kashe mana ƴaƴa da iyaye maza da ƴan uwan mu ba. sannan daga ƙarshe waɗanda suka rage kalilan ne suna so su fita noma suna so su fita su je kasuwa wata jaha amma baki ɗaya sun fara tsorata.
Comrade Aliyu Aminu waziri mai magana da yawun kungiyar da ke kokarin tattauna yanda za a samu mafita a Najeriya yayi ƙari da cewar
gaskiya kalubalen tsaro da kuma mafitarta ita ce yanzu muke ga mun dauko hanya domin aiki ba na gwamnati bane. Gwamnati ita kadai ba za ta iya wannan al'amari ba. Dukka jami'an tsaron nan da muke da shi a Najeriya duka yan arewa ne. To in babu Buhari ya kau waye kuma zai gyara? Babu. Domin mulki ya kubuce daga hannun arewacin Najeriya ko ma kudanci wane ne zai kai tunanin zai gyara maka? Haka mun fito da wani tsari yanzu na bin mutanen da aka saba musu kuma suka dauki makamai. Muna kokarin tattaunawa da su don mu samu hanyar samun zaman lafiya mai daurewa. Kuma muna kira da ita kanta gwamnati ta bi wannan hanyar domin ita ce maslaha ta gaske.
Bayan nazari kan matsaloli na tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi, ya sa shugabanni na sashen Hausa na muryar Amurka da suka jagoranci taron Hajiya Madina Dauda da Grace Alheri Abdu da Nasiru Adamu El-Hakaya fitar da matsaya cewa tsaro shine kashin bayan bunƙasar tattalin arziki wanda a kullun ake kuka da taɓarɓarewarsa musamman a yankunan arewa. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Wani sabon tsarin karɓar kuɗaɗen ƙasashen waje da babban bankin Najeriya CBN ya fito da shi zai taimaka wajen ɗaga darajar naira. Kawo yanzu dai kimanin dala biliyan 25 ƙasar ke samu daga kuɗaɗen da 'yan ƙasar ke aikowa da shi gida a duk shekara. Wakilin murya Amurka Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu dai mataki da gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya ya sanar da Godwin Emefiele na cewa duk wanda aka turo ransa da kuɗaɗen ƙasashen waje zai iya samun kuɗaɗen a bankuna. Wannan mataki dai an ɗauke shi ne domin ƙara darajar naira abinda kuma yadda yake nema ya faɗi warwas lamarin da har ya kai ga ana musayar dalar Amurka ɗaya da naira 500 na Najeriya. To ko menene tasirin wannan mataki da babban bankin ya ɗauka? Tambaya kenan da nema Dr. Dauda Mamin Kwantogora wani masanin tattalin arziki da sakatari a Najeriya.
To a tsarin da dama asalin tsarin an yi shi ne cewa duk abin da suka aiko da shi irin kuɗin da suka aiko da shi watan kasan ita dala ta zama ma'auni ne na darajar kuɗaɗe na ƙasashen duniya. To yawancin duk abin da suke aikowa da shi yakan shigo ne akan dala. To a tsarin shi ne duk wanda aka aiko masako kamata yi a bashi dalar nan da aka aiko in ya so shi ya je sarrafa ta. Waya Allah yana so ne ya aje zai je aje tari ko kuma ya je kasuwa na fage ko a banki ko kuma kasuwan bayan fage wanda hukuma ta yadda da shi ya je canza wannan kuɗin ya amfani da shi.
To ko ina illar matakin bankin tarayyar Najeriya ga dai Dr. Dauda?
To sai aka samu yawanci bankuna sai su rika ko da wani irin kuɗi ne aka aiko da shi sai su yi amfani da kuɗin musaya wanda doka ta yanke hukunci sai su baka naira. Ma'ana duk kuɗin da aka aiko maka da shi komi yawan shi za su biya ka ne a naira su kuma su rike wannan dala din. To yanzu ka rike dalan kuma ka sani za su yi amfani da shi ta hanyoyi dai ga sunan ko su sayar ma wasu a rika shigo da kayayyakin kere-kere. To wannan rashin ba da shi a dalan da su suke rike suna yanke farashin shi suna ba wa'anda aka aiko ma sai ya sa kaga ya rage darajar kuɗin ƙasan kamar yanzu yadda ake duba ita kuma dama babban banki suke da hurumin su ga cewa idan farashin kuɗin ƙasan ko kuma darajar kuɗin ƙasa watan na Najeriya naira ya faɗi to za su shigar da hanyoyi misali su yi ƙoƙari su ga cewa an samu daidaito a cikin wannan kasuwanni din na musayan kuɗi.
Yanzu dai a inda 'yan Najeriya da 'yan kasuwa suka zare ido domin ganin tasirin wannan mataki da babban bankin da ɗauka masana tattalin arziki irin su Dr. Dauda na fatan ganin gwamnati ta sa ido.
To wannan kaga yana da amfani a yanzu saboda haka sai kuma an saka ido an yi bibiya saboda ka san irin wannan kasuwa na hada-hada na musayan kuɗi za su iya bayan lokaci kuma su hito kuma da kuma wani hanya na hikima da za su ga cewa sun nakasa wannan mataki. Amma a yanzu ana kyautata zaton cewa duk da yake cewa an samu matsala na wannan cutan kuɗaɗen ba su shigowa kamar yadda ya kamata. Amma duk da haka har yanzu akwai 'yan Najeriya a ƙasashen waje da suke turo ma 'yan uwansu kuɗaɗe wanda yake shigowa Najeriya a dala. To wannan kuma mataki da kamar yadda muka wadi inda gwamnati babban banki ta kayyade cewa yanzu duk abin da aka aiko da shi haka za a karba zai taimaka wurin rage radadi ko kuma nauyi ko kuma a ce bukata na dala yanda wasu suke yanzu wanda ya sa darajar kudin ya kare.
Babban jibrin murai Amurka daga Najeriya.
A gaida baban gida Jibrin, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma Madina Mishanu za ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru Mishanu.